birnin Maiduguri kuma a cikin jihar Borno bisa ga wani munasaba da ya kawo shi. Kowa ya san malam, wanda an san shi baya bukatar a sake sanar da shi. Shugaban Majalisar Malamai na Najeriya Dr. Ibrahim Jalingo, wanda kowa ya san shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare jiya ya yi karatu a garin Yobe, kuma insha Allah yau zai gudanar a cikin birnin Maiduguri. Muna fata ƴan uwa za su natsu, kuma za su ba da haɗin kai da natsuwa da fahimtar abinda malam zai faɗa mana ba tare da ɓata lokaci ba. Cikin wannan tawaga akwai shugaba Wagoni Abdu, shugaban jiha na Borno, muna tare da shi. Akwai Sheikh Mala Mandra, director sulhu. Akar makalla mu muna da director sulhu ma ba mu san ku.
Ai akwai shi.
Akwai shi ko? To yayi kyau. Duk lokacin da aka samu rikici ko agaji ko malamai, to shi yake sulhuntawa. Kuma dattijo ne ya dade a wannan kungiya kwarai da gaske, da sauran malamai da suka halarci wannan masallaci mai albarka. Ba za mu bata lokaci ba, za mu ba wa malam abin magana saboda lokaci da muke da shi tsakanin magariba ne zuwa isha, amma ba mu san iya lokacin da malam zai dauka ba. Muna fatan akwai mai jan baki Muhammad Bukar ya yake. Bismillah.
Canja aya ɗaya biyu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. A wannan dare na Asabar, daren 18 ga watan Rajab, watan 7 a kalandar Musulunci, hijira 1446, wanda ya dace da daren 18 har yanzu ga watan January, kanun na 2025 miladiya.
Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnar sa ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci namu na masallacin Zuriya Sunna a Ambar Hausari a cikin wannan birni na Maiduguri headquarter jihar Borno kuma mun hadu a wannan fatara tsakanin magriba da isha'i domin gabatar da muhadara mara tsammani takaitacciya wacce take dauke da unwanin wajibcin riko da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam idan aka ce sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ana nufin aiki da alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma wannan zai lazimta mana nisantar duk wata bid'a da ta saba wa wannan manufa ta aiki da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan zai saba wa bid'ar cewa ni ba ruwana da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba ruwana da sunnar Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ni alqur'ani kawai zabike wannan magana ba za ta fito bakin kowa ba sai bakin wanda bai san menene hakikanin musulunci ba domin ba ka riba alqur'ani da sunna wurin harkar hujja wurin cewa sai da su ne musulunci zai inganta sai da su ne musulunci zai tabbata kamar yadda aka sani akwai bidiyoyi daban-daban wanda kuma wannan normal ne dama kamar yadda ba za a zauna haka ba sai an samu ƙarya kuma a samu ja'in ja tsakanin ƙarya da gaskiya wannan shi zai sa ɗan aljanna su shiga aljanna bayan sun yi gwagwarmaya kuma ɗan wuta su ma su shiga wuta ala bayyana bayan an kafa musu hujja saboda haka cikin ɗan bid'a da ake da su a wannan duniya tamu kuma a wannan ƙasa tamu Najeriya akwai ɗan bid'ar da suke ikirarin cewa su ba ruwansu da hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kala kato ko ɗan tsine saboda irin abinda ko lafuzan da shugabansu na farko a iya sanin mu a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Muhammadu Marwa yake hurtawa shi Muhammadu Marwa wani mutum ne da ya rayu lokaci mai ɗan tsawo a Kano kuma a Kano aka kashe shi bayan ya tada fitinar bid'a na yaƙi da al'umma waɗanda ba su karɓi shiririntarsa ba da kuma yaƙi da hukuma asalinsa mutumin Marwa ne Marwa ƙasar Kamaru ta yi barbare ne shi bisa asali ko bafullace ne shi bisa asali ko shiwa Arab ne bisa asali lokacin da ya je Kano ba jin Hausa sosai yana tara mutane yana kai kawo yana yin abin da yake yi da sunan wa'azi kuma tunda mafi yawan mutane ba kulashi suke yi ba wannan yana sa yana hushi yana jin haushi saboda haka yana ta tsinuwa yana cewa Allah ta sini Allah ta sini saboda rashin iya Hausarsa kamar yadda nace tunda daga Marwa ya fito ta yi warbare ne akwai bare-bare can Marwa ta yi bafullace ne akwai hulani can Marwa da yawa ta yi Balarabe ne asalinsa ko ma dai menene shi a can da ya zo lokaci zamani mai dan tsawo kuma a can ya mutu kuma ba iya Hausa sosai ba kasancewa yana yawan cewa Allah ta sine Allah ta sine wannan yasa ake kiransa malam mai tatsine kuma ake kiran mabiyansa da mabiya mai tatsine ko ƴan tatsine sannan har yanzu magoya bayansa mabiyansa musamman kuma Hausawa masu Hausa su kuma domin su kushewa waɗanda basu bi patar su ba masu karanta sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisan Annabi da ma wasu ilmin muka masu taimakawa domin a fahimci alqur'ani da sunna irin su lugha ko nahwu ko harkar tarihi ko fiqh da sauransu suna kiran su ƴan kalakato da yake suna yawaita maimaita wannan magana kuma mutane sai suka juyar musu da wannan kalma saboda haka ake kiran su ƴan kalakato mu a wurin mu a wannan kasa ta mu Najeriya mun san su da sunan ƴan kalakato da kuma ƴan tatsini kamar da aka sani shi wannan bawan Allah Muhammadu Marwa ya tada rikici ya tada hankulan al'ummar Najeriya musamman Kano da gwamnatin Najeriya a 1980 ya kakkashe mutane kuma su ma hukuma sun mayar da martani an dai asaran rayuka a bisa isa'iyat na gwamnati da basu kasa mutum 15,015 ba Allah ya sauƙaƙe muna fata waɗanda suka mutu bisa imani Allah ya gafarta musu kuma musibar sa ba Kano kawai ta tsaya ba saboda tasirin bid'ar ya dan bazu ya kai garuruwa da yawa musamman inda ake damuwa da karatun alqur'ani kamar nan Maiduguri irin su Dola irin su Kaduna irin su Gombe saboda haka bayan rikicin mai tatsine a watan December 1980 kuma an saki samu wani rikicin har yanzu a watan October 1982 anan Maiduguri a anguwar Bulunkutu muna dai da wayo mu a wannan lokaci muna bibiya muna karanta jarida muna kuma bibiyar gidajen radio kuma har yanzu a 1982 a watan October don kusan akwai tazamu tsakanin rikicin nan garin Maiduguri da kuma rikicin su na garin Kaduna duka a October ne 1982 sannan a 1984 sun sake tada musiba da balbalin bala'i a garin Jola karkashin jagoraci wani makanike mashuri asalin sa dan Gombe ne amma kuma a can Jola ya riki wurin zama da kuma harkar sana'arsa ta makanikanci yana daga cikin masu mawwala su masu taimaka musu da kudi ana kiransa Musa makaniki a nan ma an kashe mutane da yawa 1984 kuma rikishi na ƙarshe da aka kakkashe mutane saboda wannan mummunar aƙida da aka gina kan jahilci da ilhadi wato inkarin sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam inkarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sake tada wannan musiba a garin Gombe a 1985 daga nan kuma dai Allah madaukakin sarki ya kwantar da abun ba a sake kashe-kashe ba amma tunda yake abu ne wanda yake na fikra abu ne wanda yake na bata abu ne wanda yake na ilhadi domin sun gina jigon ilhadinsu da bid'arsu a wannan aqida shine yi wa sunnar Annabi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yarfe da sharri da nuna cewa duka shiriri ta ce kamar dai yadda mulhidai suke wa alqur'ani mulhidai a cikin rubuce-rubucensu da abubuwansu babban abinda suka sa a gaba shine nuna cewa alqur'ani shirmin maza ne wasu tatsuniyoyi ne wasu kwaiko ne aka ɗauko maganganu daga taura ko daga injila ko daga littattafan annabawa da suka gabata da tatsuniyoyin mutanen Rum da Farisawa aka harhaɗa ba wani abu bane a cikin alqur'ani in banda al'amura na ta'adda al'amura da suke maganganu da suke warware juna kuma har yau har gobe akwai irin wannan ilhadi ko a zamanin Annabi akwai shi to saboda haka baka cewa abin zai mutu a kwana a tashi cikin yan shekarun nan wannan fikira ta ƙara kullowa a ƙarƙashin jagorancin wasu mutane a nan arewacin Najeriya, kuma muna iya cewa sun kasu kashe biyu. Taban ta yiwu mu ce kashe uku. Shi Marwa mai ta tsine da jama'arsa a wancan lokaci yana daga cikin fikirar su, ina jin ko keke ba sa hawa, domin suna fassara keke, suna fassara ayan nan wa min haja'ir da cewa keke. Mu kamar yadda nace mu yi mu Aisha su gidan mu tsangaya ce, wana jagora ne na tsangayar marubucin Alkur'ani mahaddaci, saboda haka gardawa suna na gidan mu. Mu dai ba mu taba gamsuwa da wannan ra'ayin ba, amma muna ganin su suna zuwa mun san da irin yanayin su da irin abubuwa da suke kira na wa'azi. Saboda haka mu dai a can wadanda na sani suna fassara wa min haja'ir da cewa keke ne, don shine nan da nan zai kada mutum, saboda haka ba su hawan keke. Kaji dai wani ikon Allah. Sannan ba sa sa sutura mai maballi, ba sa wandunansu maballi, ba bautur a wandunansu, haka a rigunansu. Kun san hujja su a nan? Sarabiluhum min qatirani. Su a wurin sun fassara bautur din nan shi ne qatiran. Kaji dai ikon Allah. Saboda haka ba sa bene. Mai ta tsine yana daga cikin irin abubuwan da yake la'anta, bene yana daga cikin abubuwan da yake la'anta. Su suna haramta tara kuɗi, allazina yaknizuna dhahaba wal fiddata. Idan suka fahimci wannan aya kenan, su ba sa tara kuɗi da yawa. To suna da irin wannan surkulle. Maganar karatun boko dama wannan haramun ne, ba za a yi da za a yi ma a karatun boko, ko jarida ma ba za a karanta ba. To amma su na yanzu suna karatu, suna karatun boko, wasu su ma lauyoyi ne, wasu su abin nan, wasu su ma sun bude gidajen TV, suna sauraron rediyo a harkar Larabci, suna karanta Larabci, suna karanta tarihi, amma dai suna inkarin sunna. To su waɗannan ɗin da muke da su a yanzu sun kasu kashi biyu, kuma a bisa jagorancin ɓangarori biyun a kowanda suka shahara. Misali, akwai waɗanda abokan hamayyansu, domin dukansu biyun suna kafurta juna, akwai ɗan raka'ar sallah, su waɗannan suna salloli irin na sauran musulmi. A cikin awa 24 suna raka'a 17, suna magariba kamar da muka yi ɗazu raka'a 3, isha'i raka'a 4, asuba raka'a 2, azhar raka'a 4, la'asar raka'a 4, in ka haɗa nawa kenan? Raka'a 17. Akwai kuma wasu waɗanda ba sa wannan. Masu irin wannan ƴar raka'a, sallar raka'a, waɗanda suke jagorantar su a sani na yanzu mashhurai da suka fi shahara cikin wannan bid'a tasu, akwai Usman ɗan Gungu, asalinsa ɗan Taraba ne, ɗan garin Ibbi, ko muna ganin sa wani lokaci muna kiransa Wa, amma mazaunin Kaduna, ya ɗan jima a Kaduna tun lokacin da ya samu matsala da ƙungiyar Izala, ya tattara ya koma Kaduna. Mutum na biyu cikin wannan harka ana kiransa Yaya Masussuka, mutumin Dutsen Ma a Katsina. Shi Yaya Masussuka yana ɗan abin hannunsa, ina jin ya zarce ɗan mugu abin hannu, kuma da yake saurayi ne, yana da harkokin mediya, abin nan watsa labarai da wane da sauransu fiye da shi ɗan mugu. Amma dai su biyu su suke jagorantan wannan ɓangare na ɓata. Ɓangare na biyu, su waɗannan ba sa sallah irin ta musulmi. Su a wurinsu sun ce ai sallah, as-salah lafazi ne na Larabci, kuma ma'anarsa lafatan addu'a saboda haka wanda zai yi sallah daga cikin su sai ya fuskanci al-qibla a tsaye yayi addu'a haramun ne ya karanta al-qur'ani ko hadisi abin nan fatiha ko sura karanta wani abu na al-qur'ani yana ya kafirtar da shi a cikin sallah zai fuskanci al-qibla yayi addu'a addu'an nan kuma babu kaidi ba kayyade masa harshe ba a ce ko sai da larabci ko da barbarci ko da hausa ko da hullanci ko da yarbanci duk yaren da ya ga dama don Allah na jin kowane yare kuma addu'an nan abinda duk yake so na duniya da lahira Allah ya bashi aure Allah ya bashi amfanin gona mai kyau Allah ya bodara masa kasuwancinsa Allah ya bashi lafiyar jikinsa irin dai wannan in yayi addu'a da ya ga dama yi ya ga daman yi yana fuskantar al-qibla sai ya tsuguna tsugunawan yana nufin zama a ƙasa sai ya zauna a ƙasa yana zama a ƙasa sai ya yi sujuda yana sujuda in ya daga sallah ta kare kenan har abada an gama sallah su a fahimtar su wannan ita ce sallar da al-qur'ani ya zo da ita to saboda haka suna kafurta wancan bangare mai sallah raka'a 17 a cikin awa 24 suka ce sallar su babu ita a cikin alqur'ani na saurari wata tambaya da aka yi wa masussuka cewa to ina hujjar sallah da suke raka'a 17 irin da sauran musulmi yace hujjar su tana cikin suratul azab inda Allah madaukin sarki yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katheeran ko wal yawmal akhir wa dhakara Allah katheeran mai ra'ayin ku game da wannan hujja akwai magana raka'a 17 gaskiya lamari ma babu sunan sallah ba a ciki to wannan shi yasa wancan bangare wanda jagoran su a Kano yake barista ne lawyer ne mai halartar kotuna mai jagorantar shari'o'in mutane ana kiransa abin nan Sale Bello shine jagoran wannan bata saboda haka sun kafirta waɗannan akan cewa suna sallah irin sallar batattu suna sallan da babu ita a cikin alqur'ani amma kuma dai abun mamaki wannan sallah da muka ce irin sallah da suke yi su kansu akwai ta alqur'ani ni dai ban ganta ba domin duk da yake a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce innas salata kanat alal mu'minina
kitaban mawquta
na'am duk da Allah ya ce a cikin alqur'ani a suratul nisa innas salata lallai sallah kana ta kasance alal mu'minina akan mu'minai wato kitaban bi ma'ana maktuban wata aba ce rubutacciya wacce aka wajabta mawqutan kuma wacce wani abu ne wanda aka sanya masa lokaci mun sani ya zo cikin alqur'ani sallah ta zama ta kasance wajiba akan mu'minai kuma sallah tana da lokaci amma babu da wa'innan lokuta a cikin alqur'ani filla bamu da wannan domin ayoyi da suka yi magana akan lokutan sallah alqur'ani ni a fahimta ta ba su ci ayoyi guda biyu ba ta so nan dai sallah akwai a cikin suratul hud a suratul isra Allah madaukakin sarki yana cewa aqimis salata lidunuki ash-shamsi
ina ghasabil layli wa qur'anal fajr
na'am
inna qur'anal fajr kana mashhuda
sannan a cikin suratul hud Allah madaukakin sarki ya ce
aqimis salata tarafai nahari wa zulafan min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
أي يا سنيناني waɗannan ayoyi guda biyu su suke ishara na lokutan sallah. Akwai yusuf fa subhanallahi na tumsiuna wa hina tusbihun wadan babu maganar sunan sallah a ciki. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi, babu maganar sunan sallah a ciki. Ayoyi biyu ne a sanina, ina magana tawa da suka zo cikin alqur'ani da suke magana kan lokaci na sallah da ambaton sunan sallah. Ayar farko da Allah ya karanta mana yanzu, Allah na cewa aqimis salata, ka tsaye da sallah, liduluki shamsi, lam din nan domin dama harufan harfofin jarri suna wakiltar juna wani lokaci, yana daukan ma'anar min ay aqimis salata, ka tsaye da sallah, liduluki shamsi, ay min duluki shamsi, ay min mayli shamsi an kabidi samai ila ghasaqil layli, ka tsaye da sallah daga karkatar rana zuwa duhun dare, ghasaq bi ma'ana zulmatul layli. Kaga nan in ka samu mulhidin dan tatsine ko dan kalakata sai ka ce masa to ai kai wace irin sallah kake yi, in ma mai sallah irin nan su a masussuka ne ko su dan gungu ko ma na shi barista ne, in ma addu'ar zai yi. Zahirin wannan hadisi fa idan rana ta karkata ka fara sallan ba za ka daina ba sai sai duhun dare ya shiga. Kun fahimci abin? Eh, haka zahirin ayar. Aqimis salata, ka tsaye da sallah, liduluki shamsi, daga karkatar rana ila ghasaqil layli, zuwa duhun dare. Baka da lokacin hutu kuma, in an fara sallah an fara sallah kenan, daga rana ta karkata sai dare yayi. In dai da alqur'ani kawai za a dogara, to sai kuma aka ce wa qur'anal fajr, qur'ana din nan ai kun ga yazo abin nan mansubi, saboda haka maf'ulun bihi ne, maf'ulun bihi yana bukatan me, yana bukatan fa'ili bayan fi'ili. Saboda haka aqimis salata min duluki shamsi ila ghasaqil layli wa aqim qur'ana al-fajr, shi yasa dukkan masu tafsire suka fassara qur'an anan bi ma'ana as-sala. Saboda haka kenan a cikin al-qur'ani ana samun lafazin al-qur'ani amma ba da ma'anar al-qur'ani ba, da ma'anar wani abu wanda yake ba alqur'ani. Daga ciki akwai wannan aya wa qur'an alfajr, ay wa aqim qur'an alfajr, ay wa aqim salata alfajr, sai da sallah daga lokacin karkatar rana har zuwa dare, sai da sallar alfajr, sai da sallar asuba, inna qur'an alfajr, lalle sallar asuba kana mashhudan, abu ne da ya zamanto abinda ake shaidawa. To anan dai riban ga yadda sallan barista Sule Bello za ta fita ba, kuma ban ga yadda sallar suyaya masussuka da Usman dan Gungu za ta fita ba. A suratu Hud kuma da aka ce wa aqimis salata, ka tsaye da sallah, darafain nahar, ai fi darafain nahar, ka tsaye da sallah cikin bangarori biyu na yini, duka a yinin ne. Abinda aka ce ake ce masa nahar shine abinda bai kai dare ba, farkon yini da ƙarshen yini, darafain nahar, sannan wa zulufan min al-layli, ai wa qurban min al-layli, az-zuluf bi ma'ana al-qurb, ka tsaye da sallah a bangarori biyu na yini, kuma ka tsaye da sallah a kusan dare. Abinda wannan aya kenan ta faɗa, ƙarshenta innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati zalika dhikra lidh-dhakirin, lalle mu kyawawan ayyuka suna share ko suna wanke munanan ayyuka, kuma wannan abinda aka faɗa, abinda aka ambata, lalle wa'azi ne ga masu wazantuwa ko kuma tunatarwa ce ga masu tuna Allah madaukakin sarki. To yaya masussuka ya haramta karatun alqur'ani a sallah don haka yana kai mutum kafirci. Ina ake karanta alqur'ani sai aya masussuka suka ce ai karatun alqur'ani cikin dare ake yin sa. Aina hujja su suratul muzammil. Allah ce ya ayyuhal muzammil
bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أمضي
عليه ورتل القرآن ترتيلا.
كنا جيدي إرين أبن أكي إرين سإلهاج دكما إيوى ألا رشن كنيا sai aya masu suka abin nan su barista sule suka ce alqur'ani cikin dare ake kashe ake karanta shi a cikin dare sai ka tashi ka karanta alqur'ani ko dai kusan awa 12 kusan daren gaba daya ko awa 6 rabin daren idan muka dauka dare yana daukan awa 12 ko dai mai kama da haka ko awa 6 da wani abu domin Allah ya ce ayyuhal muzammil ya kai wannan dake lullube qumil layla ay qum fil layli ka tayi cikin dare dare illa qalilan sai dan kadan kawai ma'ana kai tsaye wan daren duka sai dan abin da ba za a risa ba nisfahu kai tsayuwar dare ka tashi kana tsaye dare rabin dare awqus minhu qalila ko kuma ka tsaya cikin daren kasa da rabi kadan awzid alai ko kuma kai tsayuwar rabi da wani abu warattilil qur'ana tartila kaji hujjansu saboda haka mai son karanta alqur'ani a matsayin ibada duka kuma tilas wannan cikin dare ne za a karanta alqur'ani ai ta karanta alqur'ani abinda ban sani ba suna aikata wannan aikace dan kala kato a cikin dare zai tsaya domin dai ba isa karanta alqur'ani a kunce ba don Allah ya ce qumil layla bai isa kuma ya karanta shi a zanne ba a dai zahirin qur'ani suna tabbaka wannan ko ba sa tabbaka wannan ladi ban sani ba ina kun da zai iya bincika mana da Allah ya bincika mana ya kawo mana rahoto na taba jin wani jahili daga cikin su ina jin shi ya masu sukan ne yake cewa ai a hadisi ma babu inda aka ce a hadisi ma babu inda aka ce ai sallolin nan 17 raka'o'i 17 ba inda aka ce ai azhar raka'a 4 ko magariba raka'a 3 ko isha'i raka'a 4 ko la'asar raka'a 4 ko asuba raka'a 2 kuma in akwai a kawo masa harkar jahilci haka suka zaban makansu ilhadi yiwa addinin Allah isgiranci yiwa wahayi na biyu isgilanci. To alhamdulillah mu da muke aiki da umarnin Allah muke aiki da wahayin alqur'ani wahayin da Allah ya wa annabi na alqur'ani da wahayin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisi muna da hujja a hadisi a wahayin hadisi cewa azhar raka'a 4 ce wani lokaci ta zamanto raka'a 2 la'asar raka'a 4 ce wani lokaci ta zamanto raka'a 2 magariba raka'a 3 ce har abada isha raka'a 4 ce wani lokaci ta zama raka'a 2 asuba raka'a 2 ce har abada. Muna da hujjar wannan cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya masussuka da ire-irensa masu irin wannan bid'a su ji da kyau su ji hadisan suna nan kamar yadda muke da sifofin yadda ake tafiyar da sallah yadda ake karatu domin mu muyi imani da wahayin alqur'ani muyi imani da ruwaito mana da alqur'ani da aka yi ta hanyar tawaturi hakanan muyi imani da wahayin sunna muyi imani da hadisin da aka ruwaito mana wannan waye da aka ruwaito mana shi ta hanyar tawaturi ko ta hanyar inganci kun sani kamar yadda aka ruwaito hadisi haka aka ruwaito alqur'ani wadanda suka ruwaito alqur'ani su suka ruwaito hadisi su ma ɗan ƙara katowa na ƙasar mu yawanci suna karatu ne da me da qira'ar warsh ruwayar abin da qira'atu nafi ruwayar warsh dan kamantawa dai ba wai kaida suke bi ba amma dai mu ce suna aiki ko suna karatun alqur'ani da ruwayar warsh qira'ar nafi tunda muna da qira'o'i 10 mutawatirai muna da ruwayoyi 20 ko 19 mutawatirai amma akwai wasu ruwayoyin alqur'ani za a ce musu mashhurai ne ko sahihai kawai akwai kuma ruwayoyin alqur'ani wanda suke ruwayoyi ne shadda akwai ruwayoyin alqur'ani mawdu'a kamar yadda yake a ruwayoyin hadisi akwai hadisi ruwaya mutawatira akwai hadisi ruwaya sahiha haka akwai mashhura akwai shadda akwai kuma mawdu'a har yanzu duk abin ɗaya ne muna da manya-manyan malaman alqur'ani da suka sahabbai da suka shahara wurin ruwaito waɗannan ruwayoyi mutawatirai da yanzu muke amfani da su irin su Zaid ibn Thabit irin su Usman ibn Affan irin su Abu Musa al-Ash'ari Abu Darda da kuma tabi'ai da suka koya daga wurinsu har abin ya kai gare mu da ake kira yanzu wannan qira'atu nafi ce ko qira'ar asim ce ko qira'ar wani da wani kamar yadda muka sani daga wannan qira'o'i 10 da kuma ruwayoyi 20 ko ruwayoyi 19 duk muna da wannan saboda haka mun yi imani da wahayi na biyu ga kuma raka'o'in da muka gada daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam imamu al-bukhari ya ruwaito cikin sahihinsa hadisi na 350 imamu muslim cikin sahihinsa hadisi na 685 daga nana aisha allah ya kara mata yarda ta ce فرض الله الصلاه حين فرضها الله مدوكين سركي يا وجبت صلاه لوكين ده وجبتاتا يا فرلنتاتا ركعتين ركعتين اي حال كونها ركعتين ركعتين ركعه ببيو 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 الله مدوكين سركي يا وجبت مي صلاه نعم اما با دكان صلاه با salloli nawa salloli hudu la'ar abin nan asuba da azhar da la'asar da isha banda magariba ita magariba kamar yadda za mu sake ji nan gaba cikin ruwayoyin da za mu karanta ita tunfil azhar raka'a uku ce aka wajabta ta ba a ƙara ta ba ba a rige ta ba lokacin tafiya hakanan kuma tana nan a lokacin zaman gida ba a ƙara ta ba في الحضر والأسر والسفر ركعة بيبيبيو أكا وجبتا أفركم فاري عليك تنزمان جدا كو عليك تنتفيا أنا نن فأقرت صلاة السفر فأقرت صلاة السفر أما وانا مبارن النبي آي شكرا قوم شعوك أمكة دو الزمان دا النبي آي أمكة دا صحب بانسا duka salloli nan hudu raka'a biyu kawai yake sai magariba raka'a uku a lokacin da annabi ya dawo madina sai aka ci gaba da yin raka'a biyu a waɗannan salloli guda hudu a ina a lokacin tafiya in aka yi tafiya wazida fi salati al-hadari sannan aka yi kari a sallar zaman gida aka yi kari karin da aka yi ya shafi salloli na wa salloli uku kawai sallan azhar da sallan la'asar da kuma sallar isha aka kara raka'a biyu a lokacin sallar zaman gida wannan hadisin sahih al-bukhari kenan da sahih muslim imam al-tahawi ya ruwaito cikin littafin hadisin sa mai suna sharh ma'ani al-athar hadisi na 4260 da imam al-bayhaqi cikin littafin sa sunan al-kubra hadisi na 1698 bi sanadin sahih da sanadi ingantacce أنا عائشة رضي الله عنها قالت دقنا أنا عائشة الله يقرأ متى ذاتك إن أول ما فرضت الصلاة وتفر كل مري لو كنت أكفر بتصلى ركعتين ركعوا إيبيو أكفر بتا فلما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة لو كنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ya koma madina daga makka hijira kenan wat ma'anna ya samu ni zuwa zada raka'ataini shi annabi sai ya kara raka'a biyu amma ku fahimta lam yazid annabi sallallahu alaihi wasallam hatain raka'ataini min qibal nafsi wa inna ma bi amrin min Allah subhanahu wa ta'ala alaihi wasallam kadhalik saboda haka aka ce zada raka'ataini din nan mana da umurnin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara raka'a biyu ghairal magharibi kun fahimta ghairal magharibi amma banda magariba babu wani kari da aka mata li annaha domin ita magariba witrun wato mara ce yar sallah raka'a uku ce a hadisi na gaba da zamu karanta za a bayyanar da cewa sallolin ta raka'a uku ne a hadisai da zamu karanta nan gaba wa salatul ghadati haka nan banda sallar asuba ita ma babu kari a cikin ta liduli qira'atiha saboda tsawon karatu da ake a cikin ta ita da ake yin ta a makka haka aka barta bayan an dawo madina a zaman gida raka'a biyu a yanayin tafiya raka'a biyu ba wani bambanci qalat nana aisha tace wa kana idza safara annabi ya kasance idan yayi tafiya salla salatuhu alula sai yayi salla irin sallan sannan ta farko da yake yi a makka ma'ana sai ya koma raka'a asuba abin nan azhar ta koma raka'a biyu la'asar ta koma raka'a biyu shayi ta koma raka'a biyu magariba tana nan raka'a hukunta asuba tana nan raka'a biyunta ƙarshen wannan hadisi kenan ingantacce rawi ibn khuzaima ya ruwaito fi sahihi cikin littafin sa sahih hadisi na 305 an aisha daga nana aisha da kala tace farzu salati safari wal hadari raka'ataini asalin lamari mana sallar tafiya halin tafiya wal hadari da kuma sallan zaman gida ai halin zaman gida raka'ataini wato an wajabta ta ne raka'a biyu amma banda magariba ita raka'a uku ce falamma aqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil madina a lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya dawo ya riki madina da zama zida sai aka yi kari waye kari a wannan hadisi sai aka ce zida aka yi kari Allah ne ya kare ko annabi ne ya yi karin bayan Allah ya umarce shi da ya kare zida fi salatil hadari sai aka kara a cikin sallan zaman gida raka'atani raka'a biyu a cikin sallah uku kawai wa turikat salatul fajri lituli qira'ati amma aka bar sallar asuba ba ai kari ba saboda tsawaita karatu da ake a cikin ta wa salatul maghribi aka kyale sallar maghriba li annaha witrun nahar domin ita ce marar dabda karshen yini sai hadisin mu na karshe zamu karanta ana وروى أبو داود إمام أبو داود يا رواية وشكن سنن إنسا حديثي ندبو إيا دقريبي دا 40 دا تقص دا إسنادي صحيحي عن أبي بكر دا صحابي أبو بكر نفعي قال يتي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى في خوف الظهر يا صلى تي أزهر ألوك تي نصورو أتكي يناي إير النياكي دا أكي إير أبو كنغابا غا أبن دي فارو فتف بعضهم خلفه ساشن ماكا صحب بيدو سكي تاريد النبي ديزو سلم سكي سبو بايانسا وبعضهم بإذاء العدو sashin sahabbai kuma suka yi sahu suka fuskanci makiya da makamansu domin kare annabi da sauran musulmi da yake sallah tare da su fa salla bihim rak'ataini annabi sai ya sallaci rak'o'i biyu tare da waɗannan musulmi idan aka bar wuri ba tare da an faɗi kalma ba masu hankali za su yi gani ta to ba za a ma faɗe ta ba fa waqafu mawqif ashabihim da suka tafi sai suka tsaya inda matsayar wa'annan jama'a abokansu suka zamanto suka rike makamai domin su kare annabi da kuma sauran sahabbai da za su yi sallah nan gaba kuma ja'a ulaika sannan su kuma wa'incan su ma suka taho bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sallu khalfa suka yi sallah bayan annabi anan ko da ba a ce fa safu ba akwai safu sun yi safu din amma san masu hankali za su fahimta shi yasa ba ka kawo kalmar ba fa salla bihim rak'atayn su ma annabi sai ya sallaci raka'a biyu tare da su ana maganar Allah kuma